Ana wannan masallaci mai albarka a wannan wuni na ranar Laraba 22 ga watan Rabi'ul Akhir Hijrar Manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1431 wanda kuma yayi daidai da 7 ga watan 4 April 2010 a ci gaba da karatun mu na littafin nan mai tarin albarka wato al-arba'un nawawiyya a yau za mu tashi a hadisi na farko bayan a darasin farko mun tattauna akan tarihi da rayuwa na mai littafin wato wanda ya tara waɗannan hadisai a yau insha Allah za mu tashi akan hadisi na farko wani ne mai karanta mana ba a zaɓa wajen ba ku ta ya? To bisu ne
bismillahir rahmanir rahim al-hadithul awwal an Umar radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يهجرها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري
كما يدمك تنتو ناتيو وانا للتافي الإمام يحيى ابن شرف أبو زكريا النووي يا تكرى ودنا حديثين غدا 42 دغا جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم من تتنا أكم يأكم هدا جوامع الكلم زامغا حديثين تكيتتو على فضنسو أما ودنا سكتارا من يمن يمانوني wanda mafi yawansu a kan karantarwarsu ne wato aka gina addinin musulunci musamman wannan hadisi da za mu fara ji wanda ya fara ya ce an Umar radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه دفرقوا وانا حديثي كما يدى ما لم يسكي ما قد أكنسا أروي توشي لغا عمر وانا يروي توشي لغا عمر سيني ألقمة ابن وقاص الليثي shi kuma daga gare shi Muhammad bin Ibrahim al-Taymi ya ruwaito shi kuma Yahya ibn Sa'id al-Ansari ya ruwaito daga gare shi wannan hadisi suna cewa shine misali da suke bugawa na hadisin da suke cewa al-fard al-garib malamai suna kasa hadisi dama game da muka ji zuwa mutawatiri da ahad ahadin ya kasu kashi-kashi daga cikinsu akwai الفرد wanda yake hadisi mai hanya daya ana ce masa garibi saboda ma'ana babu wata babu wanda ya ruwaito daga Umar sai Alqama ibn Waqas al-Layth shi kuma Alqama babu wanda ya ruwaito wannan hadisi daga wurin sa banda Muhammad bin Ibrahim al-Taymi shi kuma Muhammad bin Ibrahim al-Taymi babu wanda ya ruwaito daga wurin sa sai Yahya ibn Sa'id al-Ansari to daga kan Yahya ibn Sa'id al-Ansari shine aka sami malamai da yawa sun ruwaito daga cikin dalibansa sai aka sami hadisin yaya amma an ka tsallake Yahya ibn Sa'id al-Ansari to mutum ɗaya ne ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda muka ji a ka'idar karbar hadisi babban abin da ake so shine ya zama hadisin ya inganta a gun malamai to wannan hadisin malamai sun ittifaki akan cewa hadisi ne ingantacce domin gashi Bukhari da Muslim suka goto shi. In ka ji an ce muttafaqun alayhi kamar da irin su Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yayi istilahi akai, in kana karanta Bulughul Marami a muqaddima sa ya bayyana cewa in yace muttafaqun alayhi yana nufin Bukhari da Muslim suka hadu, ma'ana su ruwaito ba wai suka taru go daya suka yi shawara su ruwaito ba, kowa ya ruwaito a cikin littafin sa. To wannan hadithin ya samu wannan daraja din. Abu Isma'il Al-Harawi yana cewa ya tattara hanyar wannan hadithi daga daliban Yahya ibn Sa'id Al-Ansari ta hanyoyi da yawa, har yana cewa ya tara wajen hanya 700. Amma Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari juz'i na farkon sa a shafi na 11 yana cewa haƙiƙa abin gaskiya ba haka yake ba. Ma'ana shi kansa yace yayi tatabbu'in hanyoyin wannan hadisin, yace zuwa yau din nan ya kasa tarawa wannan hadisin hanya 70, ma'ana daga daliban Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Wannan mu kyale shi maganar isnadi ne, tunda hadisi dai ingantacce ne kar mu tsawaita a cikin sa. Sannan wannan hadisi shine farkon hadisi da al-Imam al-Bukhari ya fara bude littafin sa da shi. In kai dauko sahih al-Bukhari, wannan hadisin shi ya fara budewa da shi, shi kuma ya karbo shi daga malamin sa al-Humaydi. Ta za tambaye ka waye farkon malami na farko na Bukhari a cikin sahih sa, shi da al-Humaydi. To wannan hadisin shine al-Bukhari ya sa a matsayin muqaddima, maimakon irin inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ya gama kuma ya salata annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim, sannan ya zo ya fara hadisin. In ka duba sahih al-Bukhari babu wannan. Shi yasa malamai suke cewa Bukhari iktafa bi riwayatihi li hadha al-hadith khutbatan li kitabihi, ya wadatu da wannan riwayar wannan littafin a matsayin ita ce khutbar littafin sa, ba buƙatar a ce sai ya rubuta wata wato khutba gare shi. Wannan ba dan komai ba, saboda ya nuna girman wannan hadisi din. Hadisin babba ne, yana da matukar muhimmanci. Shi yasa har al-Imam Shafi'i yake cewa wannan hadisin wato hadisi ne mai girma, kuma yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, zai shiga babi 70 na fiqhun addini wannan hadisin, inji al-Imam Shafi'i. Har Abdurrahman ibn Mahdi, wanda daga cikin magabata, shi ma yake cewa da zan rubuta littafi akan jerin babi babi, to da na fara da wannan hadisi din saboda muhimmancin sa. Shi yasa zaka ga waɗanda suka zo bayan su su ma suka fara da wannan hadisi din. Har yanzu al-Imam Ahmad bin Hanbal arwatu daga gare shi yana cewa wannan hadisi shine wato ɗaya daga cikin hadisai uku da aka dore musulunci akan su. Wato ma'ana wannan hadisi da shi da wasu hadisai guda uku sune ginshikin musulunci baki ɗaya. Yace da hadisi, wato wannan hadisi na Umar ibn al-Khattab, wato hadisin innamal a'malu binniyat, da hadisin Aisha radiyallahu anha, hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, da kuma hadisin An-Nu'man ibn Bashir na innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Imam Ahmad yace waɗannan hadisan guda uku dukkan musulunci gaba ɗaya a ƙarƙashin su yake, ma'ana akan waɗannan hadisai uku aka ɗora aka gina musulunci. Wani zai ce ya aka yi haka za ta faru? Abinda suke nufi malamai suka faɗi wannan, wato yana nuna zurfin fahimtar su ne ga waɗannan hadisai ɗin da ma'anonin da suka tara, da girmama waɗannan ma'anonin, wanda idan mutum zai yi kallo mai kyau hakika zai ga wannan abun haka yake. Dan suna cewa in ka kalli musulunci za ka ga wato dokoki ne da aka sa su a bi kaza a bar kaza, kaza halal ne kaza haram ne, ko ba haka ba? Tayi, to shi kuma duk dokar da take akan irin wannan tsarin tana buƙatar idan za ka aikata wani abu a cikinta to ka kyautata niyyarka. Wancan abu kaza halal ne abu kaza haram ne an samo shi daga ina? Hadithin An-Nu'man bin Bashir. Kyautata niyya kuma wajen bin dokokin nan na abu kaza a bar kaza, shi kuma an samo shi daga wannan hadithi din. zaka a kowanne babi kana buƙatar wannan hadisi ka kyautata niyyar sannan wajen kyautata niyyar bayan ka kyautata niyyar shine kai ikhlasi to kana buƙatar ya zama cewa kai abin nan yadda aka koya maka ma'ana bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi kuma an samu shi daga ina daga hadisin Aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min to shi da wannan shine abin da Imam Ahmad yake nufi cewa gaba ɗaya musulunci wato ya gini ne akan waɗannan hadisai guda uku kuma in ka kalli abin zaka haka ne malamai da ma ba sun gaya mana daga cikin sharuɗan da idan mutum ya aikata aiki ba za a karɓi aikin nan ba sai wannan sharuɗa sun cika wanne ne waɗannan sharuɗa na farko ikhlasi ko na biyu shine me mutaba'a mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe zaka iya cewa ikhlasi anan shine hadithin innamal a'malu binniyati ko mutaba'a kuma ka bi sunna kar kai bid'a shine hadithin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min sannan kuma sai ka bi dokokin abu kaza halal ne ko abu kaza haram sai ka hada shine kuma abinda hadithin an-Nu'man ibn Bashir yazo da shi har yanzu in ka shigo kuma babin aqida za ka ga wannan abun zai ƙara budada ya bayyana maka ya bayyana kai gare ka abinda ya shafi wato kyautata niyya din nan da tsarkake aikin ka ya zama Allah kawai ka nufa babu shirka da wani Allah a cikin wannan niyyar taka wanda shine aka samu wancan sharadi din in ka kalle shi bi kulli diqqa zaka ga cewa shine ma'anar la ilaha illallah idan kuma ka zo ka kalli cewa za a yi wannan aiki bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da an yi bid'a ba shi kuma wannan shine ma'anar muhammadur rasulullah kaga ma'anar la ilaha illallah ikhlasu li'ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala duna ishrakin bihi bi ayyi wajhin min alwujuh ma'anar kuma muhammadur rasulullah shine mutaba'atu kayi aiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya karantar wannan shine kayan da cewa shi manzo ne kaga ashe kenan wannan magana da malami suka faɗa cewa an gina musulunci akan wannan hadisi din gaskiya ce yawa tun daga la ilaha illallah muhammadur rasulullah da sun shiga cikin fassara mana ma'anar wannan hadisi din idan ka koma littafin da suka yi sharhin wannan hadisi za ka ga waɗannan ma'anonin da yawa ciki mu ci gaba saboda maganganun da akan faɗa akan wannan hadisin suna da yawa in ka tsaya kansa kawai ya isa a yi muhadara an umar umar shine umar bin al-khattab radiyallahu anhu baya buƙatar ka ce wane ne shi khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu awwalu man lukiba bi amirul mu'minin fil islam shi aka farewa wannan laqabi na amirul mu'minin a tarihin musulmi gaba daya domin bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama khalifa bayan sa abubakar radiyallahu anhu shi ana ce masa ya khalifata rasulullah in ana masa muqaqaba to yayin da abubakar ya rasu mun san kuma kafin ya rasu shi yayi nasi akan cewa bayan sa umar ne zai zama khalifa yayin da aka sami umar ya zama shine khalifa sai ya zama musulmi suka fara cewa ya khalifata khalifati rasulullah to sai sun ga abun ya fara tsawo suna cewa wata rana sai aka yi wani bako daga iraki sai ya zo yake cewa wane ne amirin ku sai ya zo da wannan lafazi wane ne amirin ku shine sai ake cewa to an shikenan ma me zai hana mu rika cewa amirul mu'minin shikenan sai aka fara ana cewa amirul mu'minin to sai ya zama Umar radiyallahu an shi aka fara gaya ma wannan wato kalma Umar wa ma adraka ma Umar babban mutum ne a musulunci mun san kissar musulunta sa da yadda kafin ya musulunta yana cikin waɗanda suka fi damun musulmi kowa tsoransa yake yi amma daga ran da ya musulunta ba sai mun faɗi kissar ba kun san ta da yadda ya je gidan ɗan wasu tana karatu alqur'ani ta hana shi da sauransu har da ya zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta daga ranar kuma ya ce ai tunda haka ne musulunci yake to ba za mu karɓi kuma kasbanci ba daga ranar da Umar ya musulunta aka fara kiran sallah a bayyane amma ka saboda babu wanda ake so Umar har yanzu ana buga misali da shi a tarihin musulunci wajen adalcin shugabanci duk wanda za a ce maka ya zai adalci a shugabanci sai a ce kamar Umar bin Khattab ko kuma a ce bai kai Umar ba duk wanda za a yi magana a kansa to kaga ashe wannan manƙaba ce babba Umar radiyallahu anhu sirikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi yarsa Hafsa ya aure ta. Umar radiyallahu anhu bayan rasuwar Abubakar da ya zama khalifa ya ci gaba da aikin musulunci wanda a ƙarƙashin mulkin sa ne na shekara 10 da yayi yana khalifa aka shigo da manyan dauloli guda biyu da suke da saitara a duniya baki daya aka saukar da su suka dawo ƙarƙashin addinin musulunci daular Farisa da daular Rumawa duka a zamanin Umar aka mutunce su suka dawo ƙarƙashin musulunci Umar radiyallahu anhu shine wanda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana a kansa da a ce wato shedan zai taho ya ga Umar in ya ga Umar to sai dai ya canza hanya ya bi wata hanya daban ba inda Umar yake ba ina ba mai kabarin nan hakuri majalisar ilimi tana bukatar nasuwa ba wa'azi bane Umar radiyallahu anhu wato a karkashin sa ko a lokacin mulkin sa aka ci waɗannan dauloli guda biyu wato da nasara suka dawo karkashin musulunci kar mu manta da yaƙoƙin da aka yi manya wanda sune wato wanda suka bude tarihi sabo ga musulunci ya zama cewa musulunci ya zama ya daukaka sai dai a bi shi wannan kuma abu shi kadai ga wanda ya san hakikanin me yake faruwa shine laifin Umar agun daular Farisa wanda ta kirkiri wannan addinin da ake cewa Shi'a yanzu shine laifin Umar da ya zama a duniya ba su da wani makiyi gaba daya duk mai bin wannan addinin wato aqida ta Shi'a ba shi da mutumin da ya tsana a rayuwarsa irin Umar bin Khattab ba dan komai ba saboda wancan aikin domin shine ya durkusar da daular Farisa wanda ake cewa Iran yanzu shi yasa akwai wani malamin su da ya rubuta wani littafi na irin addu'o'in da ake yi wai idan ka je zaka shiga bandaki don suna cewa inda yafi dacewa da kala'anci Abubakar da Umar in ji su fa shine in kana bandaki kuma mutum waye ce Allah sai ya fara da Abubakar Allahumma la'an Abubakar sai ya ce wa Umar sai ya ce wa Uthman wa Umar wa Muawiya wa Umar wa Hindan wa Umar duk wanda ya fada sai ya maimaita Umar a bayan sa saboda me saboda tsananin adawar da suke da ita ga Umar bin Khattab radiyallahu anhu Allah kuma ya riga ya dauka shi muna fata Allah madaukaki ya shiryar da wanda ke bin waɗannan aqidu bisa jahilci bai sani ba kuma wanda yake yi da gangan Allah madaukaki ya maganin sa intiqaman li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu anhu siriki ne kuma na Ali ibn Abi Talib domin kafin rasuwar Ali a zamanin da suke tare gaba daya shi da kansa saboda sha'awar da kuma kaunar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fatan ya zama yana da wata alaka ta nasaba ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya tattaki ya je wurin Ali ibn Abi Talib yace yana neman yarsa ya bashi ita aure kuma ya dauke ta ya bashi aure Ummu Kulthum yar gidan Ali ibn Abi Talib wanda idan kana bin karerin Shi'a zaka ji suna fadar cewa ai abokan gaba ne su Ali da Umar wanda wannan abu ƙarya ne babu shi abu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya kansu ɗaya masoya juna ne da su da Ahlul Bait duk mutanen kirki ne kuma suna son junan su akwai auratayya tsakanin su da sa suna tsakanin su zaku ji irin waɗannan abuwa in lokacin su yazo insha Allah mu tattauna akan su dan haka Umar radiyallahu anhu ya auri yar gidan Ali ibn Abi Talib wanda ake cewa Ummu Kulthum kuma har suka haihu tare da ita kun ga ashe wato mutane ne kamar da Allah madauki ya wasafta su ruhama'u bainahum haka suke to Allah ya ji kan wannan bawan Allah Allah ya hada mu tare da shi a aljanna Umar radiyallahu anhu yake cewa sami'tu rasulullahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wannan jumloli guda biyu innamal a'malu binniyat ayyuka karbar su da ingancin su kawai yana da alaka ne da niyya zan fasara da Hausa kafin zo in sharhi. Wa innama likulli mri'in ma nawa, kuma mutum yakan sami, yakan mallaki, akan kuma bashi ladan abin da ya niyya ne kawai. Wasu malamai suka yi tambaya wajen sharhin wannan hadisi, wannan jumloli guda biyu ma'anarsu ɗaya ne ko suna da bambanci? Idan zaka ga ta farkon tana magana ita ma akan niyya, ko cewa ayyuka da niyya suke tafiya kamar yadda ake cewa, sannan kuma kowa ana bashi ladan abin da ya niyya ne. Idan baka duba a nitsa ba, sai ga kaman waɗannan jumloli guda biyu ma'anarsu ɗaya. To malamai suna cewa a'a, da bambanci. Sai ka ce jumla ta farko, innamal a'malu binniyat, tana magana ne akan ingancin aiki. Ai innamal a'malu wuquha sahihatan binniyat, bi sababin niyyati. Wannan babun sababiyya ce, ma'ana saboda sababin niyya ne shine za a ba wa mutum, wato a karba aikin nan ko a yi raddinsa ba za a karba ba. Jumla ta biyu kuma tana magana ne akan sawabi, ma'ana innama wa innama li kulli imri'in min amalihi sawaban wa ajran ma nawa, ma'ana kowanne mutum abinda yake samu. Wannan lamun anan ita kuma lamun tamlik ce, ita ce wadda ta zo a suratul najmi, irin ta ce da Allah madaukake cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Yawwa, dan adam ba shi da komai sai abin da yayi aiki ya tsuruta, ya aiki ya samu. Kun ga ce wannan ma'anarta tana magana ne akan sawabi, wancan kuma juz'in farko yana magana ne akan me? Akan karbar aikin a ingance ko ba za a karba ba. Na fata mun fahimta. Wannan innama malaman larabci suna ce mata me? Adatu hasrin ne ko? Wato harafi ne guda biyu suka haɗu da inna da kuma ma. Wasu suna ce mata kafatun wa makfufa, mai ma'ana kafa, kafa allati ta kuffu ma ɗin nan, ita ake ce ma kafa, mai ma'ana kafa, li'annaha ta kuffu inna anil amal. Domin asali a larabce idan inna ta zo, to sunan da ya zo bayanta zai zama mansubi, inna muhammadan qa'imun, shi kuma khabar ɗin zai zama mai marfu'i. To amma idan ma ta zo sai ta hana wannan aikin, shi yasa ake ce mata kafa, ma'ana kaffat inna an ada'i wazifatiha, ma'ana ta hana inna yin aikinta. To idan waɗannan abubuwa guda biyu suka haɗu, da inna da ma ɗin nan, sai a ce sai su zama inna ma. To inna ma harafi ne da ake amfani da shi a larabci don a nuna hasri. Me ma'ana hasr? Ka taƙaita abu akan wani abu, ma'ana a taƙaita hukunci alal madhkuri duna ghairi. Idan ka faɗi misali ka ce innamal qa'imu muhammadun, me za ka ce? Ma'anar wanda yake tsaye kawai shine Muhammadu, ma'ana duk a taron jama'an nan ba wanda yake tsaye sai Muhammadu. Kaga kenan ka kore hukuncin tsayuwa akan kowa, ka tabbatar da shi lil madhkuri faqat, shine ma'anar hasarta. Yawwa, ma'ana ka taƙaita abu. To anan ma abinda take nufi innamal a'malu, su ayyuka gaba ɗayansu binniyati, to ba da komai suke ba, sai ka koma kan innama ɗin can, sai ka dawo ka ce ai bi sababin niyyati, ma'ana ba su da alaka da komai, niyya ake kallo a karɓa ko kar a karɓa. Wannan jumlar ma'ana take ne, ina fata kun gane. Yawwa, to menene al'amal? Ko da kin na'am, zamu zo kan niyyat. Al'amal nan lafazi ne am, in an ce am ana nufin lafazin da ya kunshi abubuwa da yawa, ba sassace shi da wani abu. Mun san al'umum a gurin masu abin nan malaman usulul fiqhi suna cewa akwai lafazi am yanqasimu ila thalathati, al-lafzul am yanqasimu ila thalathati aqsam. Amun baqin ala umumihi, akwai amin da yake yana nan akan umumiyyarsa, akwai kuma amun yadkhuluhu at-takhsis, akwai kuma amun al-muradu bihi al-khusus. Idan kana littafin usulul fiqh za ka samu wannan. To wannan abinda ake nufi da wato al-a'mal anan sune wannan wannan shi am ne almuradu bihi alkhusus ba amun ne baqin ala umumihi ba kuma amun ne dakhalahu alkhusus ba amma am ne akai isti'malin sa walmuradu bihi alkhusus me ake nufi da wannan magana ma'ana karkace dukkan ayyuka kawai ake nufi malamin sun ce a ba kowanne aiki ake nufi a nan ba ayyukan da suke buƙatar niyya to su ake nufi a nan kun ga an yi amfani da al-lafzul am amma kuma ba umumin ake nufi zahirin ba ana nufi me al-khusus ma'ana ayyukan da suke buƙatar niyya al-a'malu lati tahtaju ila niyya yanzu misali akwai ayyukan da ba sa buƙatar niyya ko idan misali ayyukan rayuwar mu na al'ada kace abinci ba buƙatar kai niyya ghuslun najasa ba buƙatar niyya at-turuku kulluha inji malamin an ce at-turuku shine duk abubuwan da yake an ce ka bar su shi tarki baya buƙatar niyya yawa to yanzu misali bari ba da misali idan zaka ci abinci baka buƙatar kace nayi niyyar zan ci abinci ko amma in zaka yi sallah fa wajibin ka ne kai niyya to ayyukan da suke buƙatar niyya su ne waɗannan ayyuka irin su sallah da ibada da ma'ana dai ibadat su ake nufi ayyukan da ba sa buƙatar niyya to ba a sa maka wannan sharadin a ciki ba ba a kallon niyyar amma kuma akwai wani abu akwai abin da al'ada ce amma idan kai niyya sai koma ya zama ibada ko cin abinci al'ada ce idan kai niyyar kai ƙarfi ka taimaka wa addini da wannan ƙarfin naka shikenan sai ya koma ibada kuma sai ka samu lada kun ga fa'idar niyya to haka al'amarin yake don haka abinda ake nufi da al'amal dai anan shine waɗanda suke buƙatar niyya to mu dawo me ake nufi da an-niyyat an-niyyat jam'un niyya ne jam'i ne an-niyyat a wani babu yake jam'i ne مؤنث م سالم هو جو النيات م الف دتا جمع نيه نيه كما مفردي مي اكي نفي دنيا اللغه العربيه ان كاتي نيه كانا نفي م القصد قصد القلب جو نبن ده يكي cikin zuciyarka to shi ake magana a nan al shar'ance kuma in aka ce niyya in ka bi littafin malamai inda malamai suke magana akan me ake nufi da niyya to tana nufin abubuwa guda biyu ma'ana ta farko shine tamyizul ibadati ba'dihha an ba'dih aw tamyizul adati an ibadat wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu kuma shine tawjihul ibada lillahi tabaaraka wa ta'ala ana juya wannan abubuwan guda biyu ko kace niyya ta farko kamar da Sa'adi ya faɗa ita ce niyyatul amal niyyar aiki din shi kansa me kake nufi kai sallar azhar kake so kai idan kai alwala za kai sallar azhar kai kabbara Allahu akbar lokacin da kake kabbaran nan ka halarto a zuciyarka cewa sallar azhar za kai wannan ita ake ce ma niyya mun fahimci wannan yawa to kun ga wannan niyyatul amal ce ita ce niyyar aiki to akwai kuma wata niyyar daban kai niyyar cewa Allah kake nufi da wannan sallar ya baka lada to ita ce ake ce ma niyyatul ma'muli wannan ibara ta sa'adi ce niyyatul amal ita ce niyyar ibadar ai an-niyyatul muwajjahatu ila al-ibadati nafsiha niyyatul ma'mul kuma ita ce an-niyyatul muwajjaha lil ma'bud to wadannan abubuwan a duk aikin da suke buƙatar ko duk aikin da yake buƙatar niyya to sai ka samu waɗannan abubuwan guda biyu ka buƙaci ka san cewa aiki kaza za ka yi wannan niyya ce kuma ka buƙaci ka sanar da kanka cewa dan Allah kake wannan ba dan wani ya ganka ya yaba maka ba dan wani ya baka lada ba wannan shi ma yana kun ga ce abu biyu shi ake nufi da niyya ina fata mun fahimta ne innam wa innama likulli imri'in ma nawa mun fadi abinda ake nufi wannan cewa abinda mutum kawai yake samu ko abinda mutum za a bashi na lada shine abinda ya niyya a ciki to anan wannan jumla din ta biyu karin bayani ne akan abinda aka fada a wancan jumla ta farko musamman idan ana magana akan ma'anar niyya ta biyu ba ma'anar farko ba. Ma'anar farko ita ce me? Ina so mun ba ku gane. Muna fahimta? Ma'anar farko ta niyya ita ce mene? Niyyatu al-ibada ko niyyar yin ibadar ita kanta. Ma'ana ta biyu kuma wajjaha ibadar zuwa ga Ubangiji don ya baka lafiya. Yawwa. To wannan juz'i na biyu wa innama likulli imri'in ma nawa, kowanne mutum yana samun ladan abin da ya niyya ne, ana wajjaha ta zuwa ga ma'ana ta biyu ne anan, cewa niyyar da kai wanda kai niyya kake so ya baka lada, to gurgudan wannan niyyar gurgudan ladan da za ka samu. Kaga kenan wannan ya nuna mana ashe idan mutum yayi aiki ba domin Allah ba, yayi domin wani daban ya bashi, to haka nan ba zai samu ladan ba, saboda me? Ba dan Allah ya wannan abu. Ina fata mun gane ne. Dai shi yasa wannan niyyar mafi yawa ita ce take zuwa a Qur'ani da ma'anar irada ko da ma'anar ibtigha. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinata nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum ulaika laysa lahum me laysa lahum illa ya ulaika laysa lahum fil akhirati ba illa an-nar illa an-nar illa ya ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kuma wannan an gina ta akan mene? Iradar su asali wa suke nufi, sun yi nufin wani wanda ba Allah. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinata, gaba ɗayan rayuwarsa abinda yake so shine kawai duniya. Ko da yayi aikin alheri, to abinda yake so yake so a ayyukan alherin nan duniya yake so ya samu. Da mutum zai aikin alheri sai ya zama amma a aikin alherin nan duniya yake so ya samu da wannan aikin, to a lahira ba shi da rabo sai wuta, kuma aikinsa ya ɓaci. Wa batilun ma kanu ya'mal, Allah ya kiyashe mu. To wannan ita ce niyyar da Allah yake nuna ce wannan, kun ga an yi amfani da lafzin al-irada. Haka nan wa man arada harfa al-akhira, man kana yuridu harfa ad-dunya, man kana yuridu harfa al-akhira nazid lahu fi harfi, wanda yake son wato ladan lahira to zamu kara masa a wannan ladan din, wanda yake kuma son duniya to ba shi da sakamako illa wato sai nasibin, walaysa lahu fil akhirati illa min nasib illa nasib. A wani gurin kuma an yi amfani da lafazin ibtigha, kamar wanda suke infaqin dukiyarsu zaka ce mai ibtigha a wajhillahi. Wannan ibtigha a wajhillahi akwai wurare da yawa da aka faɗe shi. Me ake nufi da ibtigha a wajhillahi anan? Me ana nufin? Niyya, wannan kasdin da yake zuciyarsu. Kaga ce nan ashe a Qur'ani tana zuwa da ma'anar irada, tana zuwa da ma'anar mai ibtigha. To duk wannan wata niyyar ake nufi? An-niyya bil ma'na ath-thani la bil ma'na al-awwal, niyya ta ma'ana ta biyu ba ta farko ba. Muna fata Allah madaukaki ya tsarkake muna wato niyoyin mu su zama wato duk aikin da zamu yi mu yi shi don shi. Shi yasa anan wannan bayan ya gama fadin wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Fa'un din nan malamin suna cewa fa'un ce tafsiliya, fa'un ce ta bayani daki daki, bayan ka faɗi abu a dunkule to yanzu zaka zo ka bayyana shi kuma daki daki. Ba an ce mutum yana samun iyala dan abin da ya niyya bane, to sai a kawo mana misali. Yana da sai abubuwan da ake fa'idanta dama a wannan wato hadisi, cewa malami in yana ilmantarwa ya rika bugawa mutane misali. Kun ga annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali da me? Da hijira. Yau da ya faɗi ga ka'ida amma wanda ya ayyuka ana karɓa ko ana raddi bina'an akan niyya, sannan kuma mutum yana samun ladan aikinsa ne gurgudan niyyarsa, to kuma sai aka ce to tunda abin haka ne bari ka ji bayani. Duk wanda hijirarsa daga Makka zuwa Madina ta zama domin Allah kuma domin sansa da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya je munasara ya taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai ce fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ibnu Daqiq al-Id ya kawo magana ne, yake cewa a larabce duk jumlar da take tahtawi ala shar'in wa jawabihi, duk jumla da ta kunshi da sharadi da kuma amsar wannan sharadi din, to galiban ba ta zuwa kaji an memeta shi sharadi din a cikin jaza'i. Mun gane? Jumla shartiyya tana da juz'i na sharadi, tana kuma da juz'i na me? Jaza'i. Jaza'in ko jawabin wannan sharadi. Tayyib. Dole a sami sabani tsakanin juz'in da yake bayani sharadi da kuma juz'in da yake bayani jaza'i ko sakamako ko jawabin wancan sharadi. To amma anan ba haka abu yake. Ko? Da sai a ce idan misali ka'idar larabci ne. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, duk wanda hijirarsa don Allah yayi kuma don zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wa addinin Allah, ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah zai bashi sakamako kaza da kaza, za a shigar da shi aljanna. Kun ga wannan shine jawabin sharadi. To ba a zo da jawabin sharadin ba sai aka memeta shi kansa sharadin. Yace a larabci ba a saba yin haka. To amma nan ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fi kowa iya larabci. Don haka ashe wannan din daidai ne a larabci, baka isa ka ce kuskure bane a larabci. Suka ce to abinda ake nufi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi hukman wa shar'an. Shine abinda ake nufi, wanda wato hijirarsa ta zama zuwa ga Allah da manzansa da niyyarsa, abinda ya zaburar da shi ya haifar da ya ce ya je ya yi wannan hijira ya bar maka ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda ya fidda shi daga gidansu ya koma Madina, in ya zama wannan ne, to sakamakonsa wasu malami suna allaka wannan jaza'in da cewa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi thawaban wa ajran. Ibnu Dakiq ya ce wa hukman wa shar'an. Shi yasa wasu suka fassara ta da ma'ana sai ka ce wato wannan shine wanda ya hijira haƙiƙanin hijira ta gaske, ita kuma sakamakonta yana nan mun sani. Yawa, domin wasu suna cewa suna gudun idan ka ce fa hijratu ila Allah wa rasulihi, wani ya fahimci cewa to sakamakon Allah da Annabi ne suke bada sakamako, shi ko sakamako Allah ne mai bayar. Mun gane wannan? Yawa, duk da dai in aka faɗi haka din duk wanda yake karanta ba zai kawo wannan ma'ana din. Ina fata mun gane. Don haka wanda dai ya yi hijira daga Makka zuwa Madina, wato zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama domin ya taimaki addinin Allah kuma don Allah, don ya samu lada yayi wannan, to Allah madaukaki zai bashi sakamakonsa. Wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha, wanda kuma ya zama wato hijirarsa domin wata duniya ce da yake so ya samu, to shi kuma sai aka ce me fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kaya ina aw imra'atin yankihuha, ko kuma wata mata da yake so ya aura, to shi kuma sai aka ce fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Shi ma sai aka rattaba wancan irin jaza'in ko jawabin shartin a kansa, ma'ana shi ma sakamakon hijirarsa sai dai mu ce abin da yayi shine wannan abin da yayi. Shi yasa wasu malamai a sharhin hadisin sai suka ce wancan na farko sai a kira shi tajir, shine hakikanin abin da yi. Kamar kace ne wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha fa huwa tajir, wa man kanat hijratuhu limra'atin yankihuha fa huwa mutazawwij, ma'ana mai neman aure ne, ko khatib fa huwa khatib. Yau mutum ne da ya tafi neman aure, yau ka mutazawwij, da an ce mutazawwij wanda ya riga ya aure ki, khatib mai neman aure. Yau to kun ga ashe wannan har yanzu duk da a cikin wannan bayanin an gaya mana wannan, to a dunkule kuma ana gaya mana sakamakon yana kuma da alaka da wannan abin da mutum ya niyya. Shi yasa a sharhin wannan hadisi malamai sun yi maganganu masu faɗi, yaya aikin mutum zai zama ya tafi daidai akan doron bayan ikhlasi. A nan akwai buƙatar magana mai faɗi akan abin da ya shafi ikhlasi, domin shi ne babban darasin da muke karanta a wannan hadisi. Shin ikhlasi me ake nufi da shi? Kafin bayanin me ake nufi da shi, magabatanmu idan muna jin maganganunsu suna razana, suna tsorata da harkar ikhlasi matuƙa. Har Sufyan yana cewa ma'alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati, yace ban taba ta'amuli da wani abu, da mu'amala da wani abu, da kokarin wato in yi maganinsa, in yi tsaitsara a kansa, irin niyya ta ba yace ba abu mai wahala irin niyya gashi dai kai kake da tahakkumi kai kake jin kana da control akan zuciyarka amma sai kaga wata ran wato shedan saboda yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa yana yawo a cikin dan adam kamar yadda jini yake yawo a cikin jijiyoyi haka shedan yake yawo duk aikin da ka taso zaka yi shi na alheri sai ya zo sai ya rada maka wani abu kai nufin ka zamani kai nufin ka zamani ku duba mutum saboda hadarin ikhlasi ne fa za a ce an je yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka zo aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama labarin ga wani can ana yi masa murna ya fadi ya mutu a wurin yaki da aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yana huta la haula wala quwwata illa billah sai ce ku je ku bincike suna zuwa sai suka ga ya samu mashi ne ya kafa a bayansa sai kwanta akan mashi ne kashi kansa saboda me a zo a ce ya mutu shahidi a wurin yaki mala'iku suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan abun ashe yana da hadari niyyar nan ita ce duk aikin nan duk abin da zaka yi idan ya zama niyyar ka ba mai kyau bace a ciki to fa duk komai wahalar aiki wallahi baka da sakamako a ciki Allah abin da yake kallo shine wannan niyyar dan mai kai neman daukaka a'a neman Allah ya yarda da kai shi yasa zaka ga malamai kullun suna cewa idan kafin kai aiki ka jaddada niyyar duk da cewa lokacin da zaka fara kayan niyyar to idan ka dan yi nisa ka dan wani lokaci to ka sake jaddada niyyar ka sake tunani akan niyyar shi yasa wata rana wani ya zo gun wani bawan Allah ya gayyace shi ya ce zo mu je wuri kaza wata jana'iza sai shi gaskiya shi bai niyyar sai ce to ka ba ka tashi mun muje to sai ce dan jira ni shine saurara dan kadan yayi yawo a cikin zuciyarsa yayi shawara sai ce to mutu ma'ana ya yadda cewa yanzu bari ya je ya samu ladan da ake samu domin me idan da ya tafi kawai rakiya ya tafi ba da niyyar ya samu wancan ladan ba haka zai je da don haka akwai bukatar duk abin da kake so kayi kayi shi fa domin Allah madaukake baka ladan abun babba ne shi yasa malamai suka kasa yaya riya take shiga cikin aiki domin Allah madaukaki ya faɗa a hadisi qudsi ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah yace ni ne mafi wadatar duk masu tarayya duk wani da ake tarayya da shi Allah yace shi yafi kowa wadata ba ya bukatar shirka don haka duk wanda ya aikata wani aiki a cikin aikin nan sai ya tare niyyar wani wanda ba ni ba a cikin wannan niyyar sai ce to zan bashi da shi da shirkarsa ma'ana ya je ya karata Allah ba zai bashi ladan komai a kai ba to kaga ashe tunda haka ne akwai bukatar duk aikin da zaka yi ka dubi niyyar kafin mu je wannan mun san hadisin da hadisin Abu Huraira wanda Muslim ya ruwaito shi a cikin sahihinsa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane uku na farko da za a rura wutar jahannama da su mutum uku ne daga cikin su ayi an faɗi mutumin da ya zo ya mutu a wajen yaƙi Allah zai tambaye shi kai me kai a duniya sai shi ya mutu a wurin yaƙi kuma yayi bajinta Allah ya ce ƙarya kake kai ne domin kai a ce kai wato bajimi ne kuma gwarzo ne zaka ka koma ya tafi can wurin wanda yayi domin su bashi lada a ranar nan babu lada a wurin Allah kuma a lokacin a ce a durmu sashi a cikin wuta da hancinsa haka zai faɗa na biyu za a tambayi wanda shi kuma za a tambaye shi akan yace me ya aikata sai yace ya Allah ni kuma na karanta littafin ka Qur'ani na yi ilimi a cikin sa na kuma ilmantar da mutane Allah zai ce ai ƙarya kake kai ne domin a ce kai malami ne ku duba wannan sirrin a yaushe ake faɗar sa abinda ba malamai suke faɗa ne yawma tubla sara'ir ko to a ranar za ka yi mamaki irin niyoyin da za ka gani kana ganin mutane kawai amma Allah maɗaukaki shi ya san kowa menene a zuciyarsa Allah kuma zai gaya kowa abin da ya niyya a ranar ka yi niyyar eh ka shiga ka samu lada ne ka shiga aljanna Allah zai baka domin ya sani ka yi niyyar a yaba maka ne mutane su ce a wani mai ilimi ne ai duk garin nan ba wanda ya kai shi ilimi in har wannan niyyar ce a zuciyarsa a cikin abin da yake aikata a ranar haka Allah zai gaya masa kuma duk abin da ya yi na ilimin nan to ba shi da ladan komai a kai duk ilmantarwa da karantarwa da ya bane samu ladan ta ba in dai har wannan ce niyyarsa shi yasa malamai suke cewa babu wanda yafi hadari ai masa kuma yake bukatar ai masa wa'azi akan ikhlasi irin dalibin ilimin addini. Domin daga ran da ya fara neman ilimin nan, in tafiya wani wuri zai nemo ilimin nan, in me zai yi, to in har ya zama ba fadon Allah ya fito zai je ya nemi ilimin nan ba, a'a zai je ya ga me ake yi, ko kuma ya je kawai misali ko in shi ne zai karantar ya ji kawai a'a shi sai ya baza kwanjin ilimi ko makamancin irin waɗannan abubuwa. Duk irin wannan abu in shaitan ya sa wa mutum a cikin zuciyarsa ya zama kuma ya tafi zuwa ga wannan abu, to sai ga fa duk abin da ya aikata din nan Allah maɗaukaki ba zai karɓa ba, kun ga shi ba abin da ya kai wannan hadari. Na uku, Allah zai tambaye shi kuma mai aikata, sai ya ce ai babu wani wata hanya ta ciyar da dukiya a hanyar addini face ya yi amfani da dukiyarsa ya ciyar da dukiya, ya gina makaranta, ya gina masallaci, ya aikata kaza da dukiyarsa, ya yi menene? Sai Allah ya ce a'a ina ai kai ne domin a ce ai kai mai kyauta ne, kai mai kokari ne, shi ma sai a kore shi gaba ɗayan su waɗannan, su za a fara rura wutar jahannama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kinga ashe maganar Nawawi da ya dauko wannan hadisin ya fara da shi, wallahi magana ce ba wannan hadisin. Akwai bukatar mutum ya zama da'iman wannan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, da'iman yana tuno ta, ba wai lafazin hijirar ba, a'a ainihin abin da hadisi yake karantar da mu akan dukkan aikin da zaka yi, ka tuno cewa ya Allah wannan abu don kai nake, kar mu manta, saboda ikhlasi ne fa. Mun san kisar mutanen uku nan wanda Allah maɗaukaki ya cece su ko daga kogo da suka shiga, ba ikhlasi ne fitta su ba, da taimakon Allah da suka shiga, me suka ce? Kowa ɗayan su ya ba su shawara, shi kunga kowa ya tuno wani aiki da ya taba aikatawa wanda ya yi ikhlasi a cikinsa, da haka Allah zai fitta. Kuma suka yi su wanda ya yi maganar ya samu damar yin zina, ya yi tamakkuni komai, amma ya ji tsoron Allah ya fasa, ya ce ya Allah wannan abu in don kai na yi shi ya Allah, to ka tafi ke muka cece mu, tawassuli kenan da ayyuka masu kyau. Wannan shi kuma saboda biyayya ga iyayensa, abinci idan ya je ya dauko baya baiwa ƴaƴansa da ya haifa, sai ya kai wa iyayensa sun ci sun kusa sannan ba iyayensa, ya ce ya Allah wannan biyayya da yawa iyaye in dai yayi ta ne don Allah, ya Allah ka yayi mana abin ya yayi. Na uku su kuma mun sani akan amana din nan da ya karba, wani ya yi masa aiki bai zo ya karbi kudin ba, ya aje masa shi har ya sai dabbobi ya zama masa dukiya mai yawa, ya ce in wannan rikon amanar da yayi yayi ne domin Allah, Allah ya ci da su. Kun ga saboda me suka fita? Saboda wannan ikhlasi. Dan haka akwai bukatar mutum ya kiyaye ikhlasin sa. Malamai sun kasa ayyuka kashi uku a wannan fage din, suka ce idan mutum yayi niyyar wani Allah tun a farkon aikinsa, tun a farkon aikin bai yi niyya dama domin Allah, sallah ce a zuciyarsa, dama baya sanye sallar, kawai yayi ne domin mutane su ga cewa yana yi, to idan haka ne wannan gaba daya sallarsa babu. Kuma shine malamai suka cewa wannan ma la yutasawwaru ruku'uhu min mu'mini, wannan ba zai yiwu ka iya tunanin, ka iya sifanta, kai imaginin cewa musulmin da ya yarda da Allah maɗaukaki zai iya irin wannan aiki din, a ce dama shi sallar bai damu da ita ba ya yi, amma saboda ya ga jama'a sai ce bari ya zo yi, domin wannan ita ce ainihin sifar munafikai ko? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu wa idza qamu ila salati qamu kusala ma yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Kun gwada sifa ce ta mu'mini, dama su ba sa san sallar, ba sa san musulunci, ba su yarda da shi ba, amma domin a ce suna tare da mu'minai sai su shigo masallaci, sai a gansu ma sun yi kabbara, abin da ya shigo da su shine me? A gansu a dauka cewa suna cikin jama'a. To shi yasa malamai suka ce wannan ba zai yiwu mutumin da ya yi imani da Allah yake tsoron azabar Allah a ce ya yi irin wannan ba, kila ka ce zuwa masallacin ya zo ne saboda wani, ko akwai wani shugabansa yana masallacin ya ce bari ya zo saboda shi, ko akwai wani abu da za a bayar misali ya zo saboda wannan, amma dai ita sallar a ce mutum zai daga hannunsa ya kabbara ya kalli alƙibla ya ce Allahu akbar, kuma ya ce ya duk wannan yana cikin dan ya nuna mutane, to ba banda munafiki ba mai iya wannan, mun fahimci wannan shine abin da malamai suke nufi. Akwai kuma wato kun ga wannan ne na farkon nan aikin sa batacce ne, akwai inda idan mutum yana cikin aikin kafin wannan malamai sun yi bayanin irin ayyukan da wato riyan takan shiga ciki da wanda ba sa shiga ciki, akwai bukatar mutum sallah, wato ayyuka kamar sallah da azumi, shigar riya a cikinsu yana dan wahala, ita ainihin kai sallah ba wai aikin sallah ba a cikin ayyukan sallah ina fatan mu gane zan zo bayanin wannan kace bari ka zo masallacin kai sallah shine abinda ake fada cewa in ba munafikai ba da wahala ka samu wanda za a ce kai kabbara Allahu akbar kuma baya nufin ya bautawa Allah kawai so yake nuna mutane shi mai sallah da wahala wannan in ku aka samu wannan to hakika lalle akwai wato tazara babba tsakaninsa da imani Allah ya kiyaye mu haka nan azumi azumi ma suka ce da wahala ka sami riya a cikin azumi haka ne ku ba ku me yasa wannan idan a cikin hikimar da Allah madaukaki yake cewa cikin hadisi kursi kullu amal ibn adam lahu illa siyam dukkan aikin dan adam nasa ne sai azumi sai ce fa innahu li wa ana ajzi bihi yace azumi na wane kuma ni ne mai bada ladansa domin me azumi mutum zai iya shiga daki da rana kun yi sallama da shi da safe in karatu ne an yi kila ma zo gun tafsiri ya je ya shiga kafin rana ta fadi ya shiga gidansa ba wanda ya san me zai iya zama ya ci abincinsa ya fito ya share bakinsa ya fito ya azumi a ce a yana nan ana nan ana jira can zai faru ko ba zai faru ba kaga wannan ba dama kai riya riya shine ai ka nuna mutane kana yi ko to tunda shi wannan azuci yake da wahala ka iya yiwa mutane riya amma babban abin da riya ta fi shiga cikinsa a cikin arkanin islam kenan nan malamai sun takaita akan wato arkanin islam al-khamsa dama tauhidi an gama da shi ba ciki tunda ba cikin al'amalu zahira a cikin al'amalu al-zahira guda hudu din nan wato da sallah da azumi sai kuma me sai zakka sai aikin haji suka ce to da zakka da aikin haji sun fi saukin a samu riya a cikin su musamman zakkar wajibi mutum zai bayar ko ya ce ba zai bayar ba sai inda za a faɗa ko ba haka bane wannan cikin sauki ta ga shedan zai je ya ziga shi ya ce a zo a faɗi cewa ai kaza duk da cewa malamai suna istithna'i suna cewa idan mutum ko malami ne ko shugaba wanda fitar da zakarsa darasi ne ga sauran mutane su fitar to in yayi wannan yayi ilaninta domin mutane su sani su ji su tashi su zabura su ma su yi aiki irin nasa suka ce an fidda irin wannan mutum amma in ba haka ba kawai yana sha'awar a ce shi an daga nasa a faɗe shi to cikin sauki aikin mutum yana bashi ne to wannan min haifin asal to akwai wanda malamai suka faɗa kuma inda riyar tana shigowa ne daga baya misali mutum yayi kabbara harama Allahu akbar yana cikin sallah sai riya ta fara shigo masa ta yaya riya za ta shigo masa kana sallah misali sai ya ji wani ya shigo wanda yake so ya burge shi da karatunsa to sai ya canza yanayin karatun nan ya yi shi mai daɗi saboda wancan ya ji kaga asalin sallarsa ya tada ita kabbara harama komai ya yi to amma a lokacin da wannan mutumi da kake so ka burge shi ya shigo dinnan to malamai suka ce daga wannan gun sallarka ta ɓaci domin yayi niyyar ya ba wani sha'awa idan ku mutum abin yana zuwa masa bai istirsali ba don sun kasa wannan ɗin kashi biyu lokacin da ya ji mutumin ya shigo yana so ya burge shi to idan kana yudafi'uhu yana kokari yana tunkuɗewa yana kauda abun yana kyautata ikhlasinsa yana kauda shi ɗin ya ce kai tafi ka bin guri ba zan yi riya ba yana ci gaba da sallarsa yadda ya saba to in suka ce haka in suka ce idan haka yake yi har zuwa ƙarshen sallah sallarsa kalau take ba ta da matsala amma in ya ci gaba ya saki jiki kuma yayi din abin da zai burge wancan din to sallar sa ta ci abu na uku idan ya zama riyar ta zo ne bayan ka gama aiki me hukuncin shi kuma wannan kai sallama sallar ka shiga kalau ka kare ta lafiya kai sallama kana sallama sai wani leko sai shi ka ayyo ka lena mana wani karatu malam mai dadi sai ka ji dadi to me hukuncin wannan malamai suka ce wannan bai taba aikin sa ba sallarsa ta gama ta yi kalau amma wannan dadi din da ya ji shi ma bai so su ikhlasin sa ba muddin ba neman sa yayi ba ba so yayi kuma a cigaba ko da za a tsaya kuma idan dakata ko yana kara tambayar sa yaya abin yake dan ka san wani haka zaka ji in yayi karatu sai ka ji yana tambayar mutane yaya karatun ne yau wannan abin yana da hatsari idan mutum yana so a yaba masa din wallahi abin hatsari ne ku duba Allah madaukaki yana bata aiki ne gaba daya idan mutum yana irin waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye mu don haka idan yau shine wannan suke kawo hadisin cewa idan mutum aka yabe shi ba tare da shi ne ma ba suna cewa tilka bushra المؤمن تلك بشرى المؤمن العاجل تلك عاجل بشرى المؤمن وان بشارة تيتا مؤمني تدقى قلوب شيء توسيكي وان ايتسي بشارة المؤمني ودأتي قد قوتامسا ايتا الدنيا idan mutum an yaba masa ba shi ya nemi yaban ba koda ya ji dadi a zuciya wannan ba ya bata aikin sa muna roƙon Allah ya tsarkake mana ayyukan mu ya zama gaba ɗayan su daga farkon su har ƙarshe na sane shi kadai ya tsare mu daga fadawa cikin wani abu akwai wani abu da yana da muhimmanci koda kafin tambaya yana da alaka da wannan kamar ya zama cewa mun gutsire darasi din malami suna fadar wani abu mai muhimmanci akwai abubuwa na ayyukan mutane ne yau da kullum wanda wasu nasoshi sun zo mana akan wani abu da yake faruwa na duniya idan mutum yayi wannan aikin alheri din mu fahimci wannan da Allah da kyau idan mutum ya hada niyyarsa da neman ladan Allah da kuma samun wannan abun duniyar a ciki malam suka ce ba laifi wannan abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ya sadar da zumunci to Allah na kara masa arziki a duniya kuma yana ƙara masa rayuwa yana ƙara masa kwanaki to idan mutum zai je ziyara ta sadar da zumunci sai ya tafi domin Allah kuma sai ya tafi domin kwadayin wancan abin duniya da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun fahimta domin wannan abu ne a duniya da ƙara maka cikin duniya da kuma ƙara maka kwanaki a duniya to wannan abin duniyar da ka hada tare da wancan ikhlasin da laifi ko ba laifi suka ce wannan ba shi da laifi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya mana wannan nassi ne ya zo dashi. Haka nan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da man qatala qatilan falahu salabuhu. Idan ana jihadi hukuncin jihadi ya zo a malamin fiqh kana karanta littafin fiqh a babin jihadi ana faɗa cewa idan ka kashe mutum mahayi mai doki da takobinsa da kansakali da menene kayansa dai na yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wurin yaki cewa wanda duk ya kashe wani mutum mayaki to ya sami salabuhu ma'ana kayan yakin da ke tare da wannan mutumin din nasa ne ba na kamar wani juz'i ne na gaji ba to idan mutum ya tafi jihadi da niyyar daukaka kalmar Allah sannan kuma a can zuciyarsa ya faɗa yan ina ma ya samu salabu to shi ma suka ce wannan shi ma ba laifi domin Annabi ne ya nassi akan waɗannan amma wani abin duniyar daban wanda babu irin wannan in ka neme shi ta a cikin irin wannan ayyuka na ibada to aikin mutum yana bashi Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga wato abin da zai rusa mana ayyukan mu da kuma tabbatar da mu akan ikhlasi gare shi subhanahu wa ta'ala sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam